بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda shi ne majalisi na 17 a wannan masallaci na Bilali a Rabaa a birnin Katsina a wannan rana ta 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1439, wanda ya yi daidai da 5 ga watan June na shekara ta 2018. Jiya idan ba manta ba, mun tashi game da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kora Yahudawa, inda yake cewa in dai har da kane suke cewa idan an je lahira, lahirar ta ce su Allah zai takawa da lada, to su fata mutuwa in dai har da gaske. Saboda ba wanda zai iya isa zuwa ga lahira in ba ya mutu ba. Allah madaukakin sarki yake cewa ba su taɓa fatan mutuwa ba har abada, inda su sun san abin da suka shuka. Allah yake cewa wala tajidannahum ahraka an-nas ala hayatin, za ka same su sun fi kowa a ɗayan su rayu. Wa min alladhina ashraku, sai har wanda ma suka fi shirka, har wanda suka yi shirka ma to ba su isa san su daɗe a duniya ba. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahihi min al'azabi an yu'ammara. Ɗaya daga cikinsu yana fatan ina ma da Allah zai raya tsawon shekara 1000, amma ko ma shekara nawa ya rayu, to wannan ba zai nisanta shi daga azabar Allah ba. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah ya san duk abin da suke aikatawa. Saboda Allah ya shafi man kana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى
ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul man kana aduwwan li jibrila, ka gaya musu duk wanda ya zamanto maki ne ga mala'ika Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, to shi mala'ika Jibril shi ne wanda ya saukar da alqur'ani a cikin zuciyarka. Mai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu shu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin. Ar-ruhul amin, malaika Jibril amintacce shine ya saukar da alqur'ani a zuciyarka. Litakuna min al-munzirin, ba dan wani abu ba illa saboda ka kasance daga cikin masu wa'azi masu gargadi. Allah yake cewa musaddiqan lima bayna yadayhi, abinda malaika Jibril ya saukar a cikin zuciyarka yana gaskata abin da yake gaba gare shi. Wa hudan, kuma shari'a ne. Wa bushra lil mu'minin, kuma bushara ne ga waɗanda suke mu'minai. Kamar yadda malamai suka faɗa, wannan ayar tana da dalilin da ya sa ta sauka. Kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya rawaito, akwai wasu jama'a daga cikin Yahudawa waɗanda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya kai baban Al-Qasim, ka ba mu labari game da wasu abubuwa da za mu tambaye ka wanda babu wanda ya san su ce annabi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tambayi duk abin da kuke so, amma ku yi min alƙawari irin alƙawarin Annabi Yaqub, cewa in dai na gaya muku gaskiya kuka gane hakan ne, to za ku bi ni, za ku shiga musulunci. Sai suka ce mun ba ka wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su, to ku tambaye abin da kuke so. Sai suka ce da shi ka ba mu labari game da abubuwa na halal guda uku da zamu tambaye ka. Na farko, wannan abinci ne Isra'il wato Yaqub ya haramta wa kanshi tun kafin a saukar da Taurat. Allah yana cewa Surat Al-Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'il ala nafsihi min qabl an tunzala at-Taurat. Saka ce ka ba mu labarin abincin da shi Isra'il wato babanmu ya zamanto cewa ya haramtawa kansa. Sannan kuma na biyu, ka ba mu labari yaya maniyin namiji yake, yaya kuma maniyin mace. Sannan yaushe ne ake samun namiji, yaushe ne kuma ake samun ƴa mace. Sannan ka ba mu labari game da annabi ummi, ma'ana annabin da za a haiko wanda bai iya rubutu ba, bai kuma iya karatu ba. Sannan kuma wane ne waliyinsa daga cikin mala'iku. Saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riƙe alƙawarin Allah cewa in dai na ba ku wannan labarin to za ku bi. Saboda haka sai suka faɗa masa abin da za su iya gaya mai na alƙawari, ma'ana sun yi alƙawari cewa in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu to za su yi abin da yake buƙata. Saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina haɗa ku da wanda ya saukar da Taurat akan annabi Musa. Shin kun san cewa shi Yaqub ya taɓa yin wata rashin lafiya mai tsanani? Lokacin da rashin lafiyar ta kace tsanani ta kuma yi tsawo, sai ya yi alƙawari cewa in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya to zai haramta wa kansa abincin da ya fi soyuwa a gare shi da kuma abin shan da ya fi soyuwa a gare shi. Shi kuma Isra'il dama abincin da ya fi soyuwa a gare shi shi ne naman raƙumi, abin shan kuma da ya fi soyuwa a gare shi shi ne nonon raƙumi. Sai suka ce tabbas abin da ka faɗa haka ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san taurin kansu sai ya ce ya Allah ka zama shaida. Na biyu sai yake cewa ina haɗa ku da Allah wanda ya saukar da Taurat akan annabi Musa. Shin kun san cewa maniyin namiji maniyi ne wanda yake mai kauri kuma fari? Shi kuma maniyin mace maniyi ne wanda yake tsararo kuma mai fatsifatsi. Don haka duk wanda ya yi sama to sai ya zamanto an samu yaro a ɓangaren shi. Ana idan aka yi saduwa tsakanin namiji da mace, idan maniyin mace ya zamanto shi ne a sama to sai yaron ko kuma yarinya sai ta zama ta mace. Idan maniyin namiji ne kuma ya zamanto a sama to yaron sai ya zamanto ya zama namiji. A wasu ruwayoyin kuma yadda ya zo shi ne idan maniyin namiji ya raga to yaron sai ya kama da shi. Idan kuma ya zamanto shi ne yake a sama to yaron sai ya zama namiji. In kuma aka haɗe duka guda biyun to yaron sai ya zama namiji sai kuma ya kama da shi. Mana ya zama maniyin namiji shi ne a sama, sannan kuma ya zamanto shi ne ya raga sai yaron ya zama namiji sai kuma ya kama da shi. Idan kuma maniyin mace ya raga sannan kuma ya zama shi ne a sama to sai ta zama mace sannan kuma sai kuma ke kama da babarta. In kuma aka samu ɗaya daga ciki to sai ya ɗauɗaya ɓangaren. Da aka ce sa wani lokacin za ku ga mutum namiji ne amma kuma ya kama da mahaifiyar shi, ga mace mace ce amma kuma ke kama da babarta. To inda abin yake shi ne idan maniyin namiji ya raga sannan kuma maniyin mace ya sama to a nan gurin za ta zama mace amma kuma za ta kama da babanta. Sannan kuma akasin haka shi ma idan ya zamanto maniyin mace ya zamanto ya raga amma kuma na namiji shi ne a sama to sai ya zamanto namiji amma kuma zai kama da mahaifiyar shi. saboda haka da Annab sallallahu alaihi wasallam ya ga ya muta haka ke suka ce haka ne abin da ka fara saboda haka sai Annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya Allah ka zama shida sai suka ce sai suka ci gaba da saurara Annab sallallahu alaihi wasallam ya ga ya muta rabuwa a rabuwa sai ya ce cewa ina hada ku da Allah wanda ya saukar da asaura akan Annabi Musa shin kun san daga cikin sukofin wannan annabin ummi idanuwansa suna yin bacci amma kuma zuciyarsa ba ta yin bacci sai suka ce eh haka ne sai ce to Allah ka zama shaida sai suka ce to yanzu ka faɗa mana abubuwan da muke da buƙata mu tambaye ka yanzu abu ɗaya ne ya rai shine ka gaya mana wane ne waliyinka daga cikin mala'iku idan ka gaya mana to anan ne za mu haɗa gari da kai ko kuma mu raba gari kowa ya kama gabai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waliyina daga cikin mala'iku shine mala'ika Jibril kuma babu wani annabi da za a haiko face mala'ika Jibril shine zai zama waliyinsa sai suka ce kai sai a nan zamawa inda ake ba mala'ika Jibrilu ba ne waliyinka to da mun haɗu da kai amma tun da shi ne waliyinka to gaskiya mu ba ma shiri da kai ba ma shiri da mala'ika Jibrilu don haka ba za mu imani da kai ba kaga sauran sai a farko sun yarda cewa duk in dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abubuwan da suke bukata na tambayoyin nan za su imani da shi amma kuma sai ya zamanto cewa da ya gaya musu ba su imani da shi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su suna cewa inda a ce Mika'il shi ne waliyinka to da mun yi imani da shi saboda shi mala'ika Jibrilu yana zuwa ne da azabu na rashin sa ba ma san shi shine ya halakar da mutanen Annabi Lut da haka shi azaba yake zuwa inda shi kuma mala'ika Mika'il shine yake zuwa da rahama saboda shi yake zuwa da ruwan sama na haka shi yasa mu gaskiya ba ma shiri da shi kuma kai ma shi yasa babu ruwan mu sai shine Allah subhanahu wataala ke cika mun kana
man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwan lil kafirin
Allah subhanahu wataala shine sai yake yi muku raddi a nan gurin yake cewa a man kana aduwan lillahi wa mala'ikati duk wanda ya zamanto makiyin Allah da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril wa mika'ila da mala'ika jibril da kuma mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin shi ma Allah baya son waɗanda suke cikin kafirci abin da yake rufi da wannan aya shine Allah baya bambancewa tsakanin mala'ikunsa da haka duk wanda yake kin mala'ika Jibril to kamar yana kin duka mala'iku shine ma'anar wannan aya shine ma'anar cewa duk wanda yake tsiyayya ga mala'ikun Allah da shi Allah da manzanninsa to Allah shi ma yana tsiyayya ga waɗanda suke cikin kafirci dan haka a takaice shine inda ya kai mala'ika Jibril to kamar ka ki duka ragowar mala'iku ne musamman kuma shi mala'ika Jibril kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin annabawa to haka shi ma mala'ika Jibril ya ce a cikin mala'iku mana shine shugaban su duk a cikin mala'iku babu wanda ya kai darajar mala'ika Jibril shi tsara ga Allah subhanahu wataala a gurare da yawa idan ya faɗi mala'iku sai ya ware mala'ika Jibril da ambato ko kamar yadda kaga a cikin suratul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr sai ce ne tanazzalu al mala'ikatu mala'ikatu na kafkowa a cikin daren lailatul qadar kaga duk wani mala'ika ya shiga ciki amma dan ka san muhimmancin mala'ika Jibril sai ce wa rahu sai ya kara maimaita shi saboda zikirun khas ne ba'da al'am mana bayan an ambaci abubuwa gaba daya sai kuma a zo a ambaci wani abu na musamman domin a nuna muhimmancinsa Allah kuma ya yabi mala'ika Jibrilu a cikin suratu at-takwir inda Allah yake cewa innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karim sai ce zi quwwatin inda zil arshi muqa'in yana da girma a sansan ma kuma amintacce ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya kuma sanya kusan duk annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko to gaba ɗayan su mala'ika Jibril shi ne manzo tsakanin Allah subhanahu wataala da kuma manzannin su mutane ma sun ce akwai ɗan lokuta kaɗan da aka aika Mika'il amma duka mafiya yawan lokuta gaba ɗaya mala'ika Jibril shi ne manzo wanda kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi halitta ta ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganinsa da fuka-fukai 600 kowanne fuka guda ɗaya ya tuka sama yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa da zai halakar da mutanen annabi Lut fuka ɗaya amfani da shi kawai ya ɗago alƙarya fikanta ya mata shi ne fajalna aniyaha sabilaha aka koma da sama ya koma ƙasa kawai da fuffuke ɗaya ya yi amfani wannan ya san shi ya sa mala'iku suna da halitta ta ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka faɗa da yau da suka ya taɓa ganin mala'ika Jibril a tsofin sama a lokuta idan zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da siffar wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ma na ya sunanta bishiyatul kan wani sahabi ne kyakkyawa na haka a lokuta da yawa idan shi mala'ika Jibril zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ne a siffa shi wannan mutum
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
نعم
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا
wala kada anzalna ayatin bayyana tabbas mun saukar da ayoyi wadanda suke bayyanuno bayyananu wadanda suke tabbatar da annabtaka kaga daga ciki akwai alqur'ani wanda ya zamanto ya keta ka har duk wani matsayi kasa yadda Allah ya tahaddin mutane ya kore su akan cewa su zo da koda fatankacinsa amma ba su iya zuwa da fatankacinsa ba Allah ya kure su da sura 10 ba su iya zuwa da ita ba ya kure su da sura 1 nan ma ba su iya zuwa da ita ba wannan yake nuna mana cewa lallai tabbas alqur'ani nan daga Allah subhanahu wataala yake sannan kuma gashi yayi shekaru da yawa amma ba iya samun wani a cin karo ko tuka da warwara a ciki ba walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira sannan kuma alqur'anin ya zo daga annabi wanda yake ummi ma'ana bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan yake nuna cewa ba shi yake kiran shi ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun kai ba ka kasance kana karanta wani littafi ba baka kasance kana yin rubutu da hannunka na dama ba idan lartaba al-mukminu inda an samu haka to da waɗanda suke so su kawo batanci a cikin alqur'anin ko su yi kokwanto a cikin alqur'anin da sun samu dama to amma babu ko guda daya da haka duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke nuna mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da mu'jizoci da yawa waɗanda ya zamanto ba a saba ganin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman tarihi suka faɗa tun daga lokacin da aka kai shi Rayno wajen Halimatu Sa'adiyya sai da ya zamanto cewa an samu albarka a ƙauyen ya zamanto cewa sahabbansa za su yi alwala sun rasa ruwa aka ɗauko ruwa ɗan kaɗan ruwa ya dinga fitowa daga cikin hannunsa ga yadda wata ya dinga tsakewa iktarabatis sa'atu wanshaqqal qamar duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa Allah yake cewa wa ma yadhkuru biha illa al-fasiqun babu wanda ya zamanto yana kafircewa yana kin yin imani da waɗannan ayoyin waɗanda suke bayyanannu waɗanda suka tabbatar da cewa kai annabi ne illa al-fasiqun sai waɗanda ya zamanto cewa sun zamanto fasikai wanda ba su da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala aw kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum duk lokacin da suka ɗau wani alƙawari su yahudawa kenan nabazahu fariqun minhum wasu jama'a daga cikin su sai su warware wannan alƙawarin bal aktharuhum la yu'minun mafiya yawancin su ba su imani ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam din an riga an ba da labarinsa killa-killa a cikin littafin su kamar yadda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba wa littafi suka san at-taura to sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ya'ayensu wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wasu daga cikin su suna ɓoye gaskiya duk da cewa sun san gaskiyar ne amma wasu sun yadda mai da Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba yaktumunahu haqqa tilawati suna karanta shi yadda ya kamata kamar yadda sa Abdullahi bin Salam yana cewa ni na san annabi Muhammad sama da yadda na san ɗana saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi a cikin at-taura yadda ya kamata wa amma biki fala a'rifu ma kana min ummi yace amma ɗana ban san abin da ya faru da maman shi ba mana yanzu da yawa wasu ƴaƴan su ne amma ba su ba ƴaƴan wasu suna da san wasu yaran ƴaƴan su ne amma ba ƴaƴan su bane saboda uwa ba a san abin da ta yi ba shine abin da Abdullahi bin Salam yake ne wani mutum yana da yara mata guda biyu yana tsananin son su har ma sai da ya je ya kai su America da sauransu karatu daga baya da aka gwada jinin su bayan sun girma aka ga kwata-kwata ba ma su da alaka da juna san ba su da alaka kwata-kwata ba ma su da wata alaka wata kwanaki tana yi wa Malam Abdulwahab tambaya tana da yaro guda ɗaya mijinta yana yawan tafiya wani ya zo ya mata ciki kuma tana da yaro guda ɗaya wanda ba ɗan mijinta ba ne ya yi kamata a yi to shi ne abin da Abdullahi bin Salam yake nufi a nan mana ɗansa na cikin shi bai san me ya faru da babar shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tabbacin shi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi a taura kuma ya ga waɗannan siffofin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi Allah yake cewa duk sanda suka yi wani alƙawari sai wasu daga cikin su su zamanto sun warware bal aktharuhum la yu'minun mafiya yawa daga cikin su ba su imani ba kamar yadda Allah yake cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum inda waɗanda aka ba wa littafi sun imani to da ya zamanto alkhairi a gare su amma Allah ke ce minhumul mu'minun daga cikin su akwai mu'minai wa aktharuhum al-fasiqun amma mafiya yawancin su mutanen banza ne ba su imani da Allah ba wala ma ja'a
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء كأنهم لا يعلمون
اتبعوا
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
الله يكفي ولما جاءهم رسول من عند الله لو كان جاء النبي يزور مسجد وجه الله musaddiqun lima ma'ahu shi kuma annabin yana gaskata abin da yake tare da su na daga at-taura da kuma injila saboda su annabawa gaba daya ƴan uwan juna ne kuma har annabawan da suka gabata duk sun yi bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Allah yake cewa a cikin suratul safi wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد يأتي شوى كأن بتالوغة عند النبي إيسا يأتي شوى دمتحنا سياكو بنو إسرائيل لمن زن الله لي دع الله يكون إذوى فريق إنا جسكت أبن ديزباتي نع التوراة sannan kuma ina muku bishara da wani annabi wanda zai zo a bayana sunansa Ahmad kaga wannan yake nuna cewa alqur'ani da injila duka suna gaskata juna ne haka ita ma at-taura injila tana gaskata ta kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul maida wa qaffaina ala atharihim bi isa ibn maryam ko musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati ko وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فبدا الله سبحانه وتعالى يا سنيا إنجيلا تزمن توي جسك تاواني غمدا أبندا يا زمن توي أغبت التورا سنن كمتنا ينبشارا دا أبندا بيزونا القرآن الله مدى كتسر جيشي أما جدهك nabaza fariqun minan ladina utul kitab wasu daga cikin wadanda aka bawa littafi sai suka harbar da littafin Allah shine ma'anar nabaza fariqun minan ladina utul kitab kitaballahi wa ra'a zuhuri suka harbar da littafin Allah a bayan bayan su ba su yake da shi ba ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san me wannan littafin ya kunsa ba الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فكتب بدا بن عبندا شيطان تكي كرم ساوى ومدى ملك النبي سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر النبي سليمان دي كافر كيبا اما شيطان نسك كافر wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu wahala fassarawa kamar yadda kuma tana daga cikin ayoyi waɗanda suke da abubuwa da yawa waɗanda suka kunta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani ya halitti annabi Sulaiman ya kuma ba shi abubuwa da yawa waɗanda bai ba wa wasu mutane ba kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa tunda aka halicci duniya mutum hudu ne kawai suka taba mulkar duniya, tunda aka halicci duniya mutum hudu ne suka taba mulkar duniya gaba ɗayanta, mana ba wani guri da ya kubce musu. Wane ne zai iya faɗa mana tunda aka halicci duniya mutum hudu ne suka taba mulkar duniya gaba ɗayanta? Amma duk wani wanda ya mulki duniya to ya mulki wani bangare ne na duniya, amma mutum hudu kadan su ne suka mulki gabashin duniya da kuma mafaɗarta. Ibn Kathir ma ya faɗa haka. Na'am. Annabi Muhammad mulkin sa ya je China? A ba zuwa. Amma ana maka nufin arayi. Akwai zilkarnain ko? Eh, zilkarnain haka ne. Zilkarnain yana ciki. Yana cikin waɗanda suka mulki duniya duka haka ne. Ya je masharikal ardi, ya je magharibi duka. Yawa. Yace akwai Annabi Sulaiman. Ta. Yawa, waɗannan su ne guda biyu musulmai. Da Annabi Sulaiman da kuma Zulkarnain. Sai wa kace akwai buƙatarsa haka ne. Sai wa ai ɗayan na hudun na ƙarshe na maro. Su ne waɗannan mutum hudu kaɗai waɗanda suka mulki duniya, amma in ban da su ba wani wanda ya taɓa mulkar duniya. Annabi Sulaiman kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Naml yake cewa ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayyib wa utina min kulli shay, ya ku mutane an sanar da mu furucin tsuntsu, wa utina min kulli shay, komai da komai an bamu, inna hadha lahu al-fadl al-mubin, wannan yana daga cikin falala wacce take bayyananniya. Saboda haka Annabi Sulaiman Allah ya hore masa mulkin har aljanu har dabbobi biyana jin magana, kamar yadda yazo a cikin suratul Naml din, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa akwai lokacin da Annabi Yusuf, Annabi Sulaiman ya fito tare da mutanensa, wa ushira li Sulaiman junutu min al-insi wal jinni wa at-tayri fa hum yuzaun, ya fito da jama'a ta haka tsuntsaye fa duk suna mun shi, hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun, sai ya fita an tururoyi ku shiga cikin gidajen, kada Sulaiman shi da mutanansa bai sani ba su dandake ku, kada ba sama ba da kalmin auliya, yayi murmushi, yayi dariya, yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya masa wannan ni'ima. Kaga hatsuntsaye yana amfani da su ya aika su, wata rana ya rasa tsuntsu huda huda bai gan shi ba, bai ga inda ya shiga ba, saboda haka sai ya zo yana cewa ina huda huda yake, wata faƙada tsaya har ga yadda za ka gane ya mulki duniya ya mulki komai da komai, hatsuntsaye ma yake zuwa ya bi duba waye yake nan waye baya nan, to da ya duba shi ne yake mari la al huda huda, me yasa ban ka huda huda ba, ina huda huda ya shiga, kamar ƴaƴan ka ne ka zo ɗan tsinci sallah ka zo ba ka ga Muhammad ba ko Ahmad, lau azibannahu azaban shadida, sai na mai azaba mai tsanani, aula azibannahu ko na yanka shi, aula ya ce ni istifanin bai mubin, ko kuma ya zo min da wata hujja wacce take nuna ga dalilin da ya sa yake ce, to yadda za ka san ya mulke su ɗin ba makasar ya rabai ba a jima ba ana wannan magana, kawai sai ga huda huda ya zo ɗan 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 sai ga shi ya zo, sai ce ai wani labari ne, wani abu ne, na yi tafiya ne mai nisa na je Saba, shi ne na ga wani abu, in ni waje tumra a san kamar to wata mace na ga wai ita take mulkar su, kuma ba ma wai iya nan ba suna yin bautar rana ne, saboda haka ba sa bauta wa Allah wanda ya halicci komai da komai. Sai shi Annabi Sulaiman ya ce to ba matsala, yanzu za mu gani abinda ka faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ne, saboda haka yanzu izhar bi kitabi hadha fa alqi ilayhi thumma tawalla anhu, yanzu ka je da littafi na ga wasiƙa ta aka aiki huda huda aka ce ga littafi na ka je famu sai mu gani ya yana zuwa ko shi aka aika ba a aiki wani komanda ko wani ba aka aiki kawai huda huda aka ce ga littafi ka je famu ya jefa kawai ta ga an je wani littafi ba ta ga wanda ya je ba ta ce to ga wani littafi innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi ku yi kokari ku zo mu suna musulmai kar ku min girman kai saboda haka sai Bilqis ya yi wasu malaman tafsiri ta faɗa amma dai Qur'ani bai faɗi sunanta ba saboda haka sai ta ce to yanzu jama'a ta yaya kuke gani ga ta an je wani tafi min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ba abin da yake ka game da wannan littafin har sai na ji abin da za ku ce sai suka ce haba kake da mu masu karfin gaske ne muna da karfi saboda haka kawai abin da yake akwai shine yanzu kurin ki faɗa abin da kike ganin ya dace ai da yake ta fi sa hankali sai ta ce a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun tace kai sarakuna fa inde sun kai sarakuna to idan suka shiga alƙarya lallata ta take kuma manyan cikin alƙarya suna zama kankan amma yanzu bar ku gani zan yi jaraba wa inni murtilatun alaihim bi hadiyatin fanazi'atun bima yarji'ul murtalun zan dan dauki kyauta sai na aika musu da ita zan ga me za a ci saboda haka ta aika da kyauta annabi Sulaiman ya ce atuni tunani bi mali fama tani Allahu khairu mimma ataku yanzu ni za ku ba kuɗi ai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ya fi abin da ya baku ku ne kuke farin ciki idan an muku kyauta saboda haka annabi Sulaiman ya waiga wajen jama'arsa ya ce yanzu wane ne zai iya zuwa ya zo min da gadanta yanzu yanzu wa zan aika ya je ya zo da gadanta قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك سيواني إفريت ماذا تقول إفريت إن سنجرارو تكين الجنة يسيني كابون كمي إيران زودة غدا سوداء كار سيواني كما يسي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك أرفو ني كابون كأنك دقا في كابون داودا إذن كأسا kawai za ka gan shi idan za ka gan shi kawai na zo daga da saboda haka aka zo da shi da haka ita kuma a Bilqis inda ba ɗansa ba kawai ta shirya ta taho tana zuwa bayan ta taho aka ɗauko gadan amma kafin ta zo ma gadan ya zo sai da ta zo aka ce a haka za a shuɗi yaya haka ganin ke ta ce ka annahu saboda za ka yi mamaki misali jiya na baro dariya na baro kaya na a can da sauransu kawai kuma yanzu in ga ka zo da shi nan to kaga aikin yana wannan kuma yana daga cikin ayyuka wanda mafi sauƙi wanda aljani ke akwai wani yaro wani mutumin daura wani almajiri da muka zauna da shi a zarewa yana da aljanu yanzu da alhaji alhaji ce ya manta da carbin shi a gida ko kuma ya ce ya manta da mukullin motar shi a gida to inda ya haka yanzu nan zai zo mai da shi a hannu kuma za ka ga shi ne yana nan muna ce mai Haruna Aljani ina katsinan nan ma ya mun waya ya yi gida ya buga kwano a daura ya komai kuma mai da kofi duk suna yi ni ma na taɓa jaraba shi amma lokacin can muna yara wajen shekaru 22 da suka wuce lokacin ma ba mu balaga ba akwai lokacin da na taɓa riƙe ruwa a hannuna da ya yi wasu karance-karance kawai sai ga rubutun sha kamar ka ce an yi watanni da yi ya irin daskare wannan ta wadda ta daskare a ƙasa kuma a hannuna ni ruwa na riƙe ala kulli hal annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanu saboda haka kamar yadda ya faɗa kuma a cikin suratul Saba din Allah madaukakin sarki ya hore mai aljannu wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi. A cikin aljannu akwai wanda yake yin aiki a gaban Annabi Sulaiman din bi izni rabbi, wa man yazigh minhum an amrina nujibuhu min azabi sa'ir. Wanda da wani zai kauce da Allah ya dantsana mai azaba, Allah yake ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiya. Kai saboda tsananin yadda suke jin tsoron Annabi Sulaiman har ya mutu ma saboda ya sa su aiki ba su san ya mutu ba, saboda ba sa iya waigowa su kalle shi. Falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma qarra tabayyanat al-jinn allaw kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil azab al-muhin. Saboda haka ya dogara da sandan shi haka ya sa su aiki, suna ta aiki ko waigowa ba ta yi, sai da suka yi shekaru suka dade suna aiki ba su san ya mutu ba. Kawai abin da ya sa suka gane shine wannan gara ko tana cin sandar, tana cin sandar, tana cin sandar har sai da ta gama cinye ta ya faɗi ƙasa. To shine sai suka juwo ƙarar su fab ya faɗi, shine suka ce inda sun san gaibu da ba su dade suna shan wahala. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya hore masa aljanu da mutane da tsuntsaye. Kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, yana da wani hakimi wanda a wannan hakimin mulkin sa yake. Saboda haka akwai wata a matarsa ko kuma baiwarsa wacce idan zai shiga ban ɗaki yakan ba ta ajiyar wannan. To don haka ya shiga ban ɗaki da ya ba ta ajiya, wata bayan ya shiga ban ɗaki sai wani aljani ya zo da suka shi, shine sai ya ce ta ba shi wannan wannan hatimu, sai ta ba shi. Saboda haka Annabi Sulaimana daga baya da ya zo sai ya ce mata ta ba shi hatimun nan, sai ta ce haba ba ka zo ka ansa ba. To wannan shine dalilin da ya sa aljanin ya zauna na wani lokaci shine yake mulkan mutane. Shine wani wasu malaman tafsirin suka fassara waɗannan ayoyin da suke cikin suratul Fat, walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anabi. Mun fitina Annabi Sulaiman muka sanya wani mutum daban akan kujerarsa, sannan daga baya ya dawo. Saboda haka bayan ya dawo shine yayi addu'a yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sai roƙi Allah subhanahu wataala ya ba shi wani mulki wanda ba zai ba wa wani bayan shi ba. Rabbi ighfirni wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya roƙi Allah ya ba shi mulki wanda kwata-kwata ba wani wanda za a ba wa irin wannan mulki. Ala kulli hal, a lokacin da waɗannan shaiɗanun suka samu dama a kan mulki, su ne suka bubbunna wasu abubuwa a gurin. Saboda haka shi ne aka tono su, sai suke cewa ai Annabi Sulaiman ma da irin waɗannan siyarce-siyarcen da kuka gani da irin shi ne ya mulki ku. Shi ne Allah Maɗaukakin Sarki yake yin raddi, yake yin raddi a cikin wannan ayar game da abin da ya faru da Annabi Sulaiman. Ya zamanto kuma har suka kafirta Annabi Sulaiman, suka ce mai sihiri ne, kuma wannan ya tabbatu a cikin zuciyar ahalin kita. Shine da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karyata. Allah yake cewa wa tabahu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, suka ajiye littafin Allah a bayan bayan, suka bi abinda shaidanu suke karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman. Na ƙaryar da suka yi suka ce Annabi Sulaiman ne ya bubbunna wasu abubuwa a ƙasa, wannan kuma da waɗannan abubuwan ne ya zamanto cewa ya mulki a bayan Allah. Wa ma kafara Sulaiman, Allah yake annabi Sulaiman bai taba kafircewa ba ko walakin na shayatin ka kafu su shedanu ne suka kafirce me yasa suka kafirce yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babila harut wa marut nan gurin yana daga cikin gurare masu rikitarwa wanda fassara su yana bukatar nutsuwa kuma malaman tafsiri sun yi sabani game da fassara akwai jumhur sun fassara wannan ayar a zahirinta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna karantar da mutane sihiri wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babila harut wa marut sannan kuma suna karantar da su abinda aka saukarwa da mala'iku bi babila ababila haruta da maru mala'ikun sunan su haruta da maruta wannan yana ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi ma'ana ko ka fassara cewa yu'allimuna an-nasa as-sihra suna sanar da mutane sihiri wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babila harut wa marut haka wannan wa ma'anan gurin tana nufin Allah ma'ana suna sanar da mutane sihiri da kuma abinda aka saukarwa da mala'iku guda biyu a babila da harut wa marut sai ya zamanto akwai wasu mala'iku guda biyu waɗanda aka saukar musu da sihiri kuma suna koyar da mutane sai ya zama wannan ma ɗin ma ce mausula akwai kuma malaman da suka ce a'a wannan ma ɗin ma ce nafiya ma'ana korewa take sai ya zama fassarar ayar wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaiman sun bi abin da shaidanu suke karantawa a mulkin annabi sulaiman wa ma kafara sulaiman shi annabi sulaiman bai yi kafirci ba Allah madaukakin sarki kuma bai saukar da wani sihiri akan wasu mala'iku ba walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra bi babila harut wa marut mana su shaidanu ne suke sanar da mutane sihiri a kofar babil a wajen ababil da kuma a babil wani guri ne wanda su waɗannan mala'iku sunan su harut da marut saboda haka a wajen jumhur akwai mala'iku guda biyu waɗanda aka koyar Allah madaukakin sarki ya sanar da su sihiri kuma suka zo suke sanar da mutane ba don wani abu ba illa domin su zama fitina ga mutane wannan yasa malaman aqida wasu da yawa idan suka zo za su lissafa sunayen mala'iku suna lissafawa cewa akwai haruta akwai kuma maruta malamai suna cewa sunayen mala'iku da sunayen su ya tabbata a Qur'ani da hadisi guda tara waye zai iya lissafa mana na guda tara ne wa zai iya lissafa mana a hankali a hankali ka ce akwai Jibril akwai Mika'il ka ga dai Jibril da Mika'il ga tunan mun karanta su yau ko mun kana aduban lillahi wa mala'ikati wa jibrila wa mika'il ko to kaga mun kame su duka jiya sai a ina ka samu istirafin su wannan hadisi na yayi ne a ina muka samu istirafin ka abin nan mala'ika ne na a wannan hadisi muka samu cewa Israfil yana cikin sunayen mala'iku na addu'ar da ya ce yi ko Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil ko anta ta'kumu baina ibadika to tewa kuma akwai maliku a ina yazo wa nada wa maliku liyaqdi alaina rabbu kaga nan kenan muka samu mun samu hudu ko su sewa kuma na raqib da hadi kun yadda na kun yadda akwai raqib da hadi to a wata aya kenan kwa wani hadisi mayan tibi min kaunin illa ladaihi raqibun atid. In balarabe ya ji ku zai ce wa ku iya larabciwa, in dai kuka ce raqibun atid a nan gurin sunan mutum biyu ne zai ce ba ku iya larabciwa. Na ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. In kuka ce raqibun atid a nan yana nufin sunan mala'iku ne ko kuma sunaye ne guda biyu, duk wanda ya ji zai ce ba ku iya larabciwa. Ba yadda za a yi alarabci ya zo da haka, inda sunaye ne guda biyu sai a ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wannan aya fassara ta shi ne ma yalfizu min qawlin, babu lokacin da mutum zai furta wata magana illa ladayhi face a tare da shi akwai wani mala'ika wanda yake da sufofi guda biyu. Raqibun yana lura da duk abin da yake yi, atidun ko yake yana tare da shi. Shi ne ma'anar fassarar aya, saboda haka ba sunan mala'ika ba ne, sufofi ne na mala'ika guda, kuma ba a faɗi sunan shi ba aya. To ku cire raqibu da atidu ba ta ci, duk da an faɗe ka ibada da hukunci, na ji ibada da hukunci ɗan katsina ne ya yi ko? Oke ba ɗan katsina ba ne? Ɗan ina ne? Na? Ƙon ƙeta. Alhamdulillah tun da ba ɗan katsina ba ne. To sewa kuma? Na? Mun karwa na ce, su kuma ina suka zo? Hadisi ko? Ya yake hadisin? Betina ba ya ce hadisin da aka karanta tiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka saka mutum a kabari to akwai mala'iku guda biyu da za su zo maka, yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Na muka samu kenan, mun samu nawa? Shida dai muka samu, shida muka samu. Muna da Jibril, muna da Mika'il, muna da Israfil ko? Muna da Malik, muna da raqibu da atidu, muna da munkar, muna da nakir, muna da malakul maut. Ai ba suna ba ne, ai ba suna ba ne. Shi anai da kai mala'ikun da aka faɗi sunansu a hadisi ko Qur'ani, ai malakul maut aka ce laƙabi ne. Inda haka ne raqibu da atidu sai mutum shi ma suna ne, ai laƙa wancan sifa ne, wannan shi ma sifa ne. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. To ba suna, a ba suna ba ne. Ridwan, a wannan hadisi ko a wata aya? Na? A wannan hadisi ko wata aya? Kuma Ridwan mulanka ne, babu shi a hadisi, babu shi a aya. Kima daga wajen waɗannan kankararrun mutanen haka rawaito, sanu Isra'ila, amma babu shi a hadisi, babu shi a aya. Shi da muka samu, ba ku da wasu? Idan muka fassara wannan ayar a matsayin muka ce maɗin nan, sai da za ku san wannan shi ne fa’idar sanin ilimin larabci a wajen tafsirin Qur'ani, wanda rashin sanin ilimin larabci zai taimaka wajen a samu kwacara da kuskure, musamman a tafsirin irin waɗannan ayoyi. Kaga anan gurin idan muka fassara ma, saboda ma a larabci tana zuwa da ma'anar Allah, kamar irin su tabbaha lillahi ma fis samawati. Kaga anan gurin ma tana nufin Allah, ma kuma tana zuwa domin korewa. Ma ya ake, kama a can gurin ma yalfi, ta ga ma ke a Qur'ani amma korewa ne, amma a wancan ayar ma tana nufin abin nan Allah. To Allah ji ismul mausul ne, so idan muka fassara ma'anan gurin da ma'ana Allah, shi ne zai bamu cewa mala'iku ne guda biyu Allah ya sauka. Saboda haka idan muka fassara ma'anan gurin da ma'anar Allah ji sai ya zama fassarar ayar shine wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman. Suka karanta, suka bi abinda mala'iku abinda shaytanu ke karantawa ga malamin Sulaiman na cewa ya mulki mutane da shi. Allah ya ce ƙarya ne wa ma kafara Sulaiman. Shi fa Sulaiman bai taba yin sihiri ba, dan haka bai kafirce ba. Walakin ash-shayatin kafara. Su shaytanu suna kafircewa, yu'allimuna an-nasa sihra. Suna koyar da mutane sihiri, wa ma unzila 'alal malakai, da abin da aka saukar ga waɗannan mala'ikun guda biyu, bibadila a Babila Haruta da Marut, wanda waɗannan mala'ikun sunansu Haruta da kuma Maruta. Saboda haka in ya zamanto mun fassara ma'anan gurin ma'ana allazi, sai ya zama mala'ika na bakwai da na takwas da muke da shi shine Haruta da kuma Maruta. Na tara kuma shine Ar-Ra'd. Wa'annan su ne sunayen mala'iku guda tara kacal da suka tabbata Al-Qur'ani da hadisi. Duk wani suna wanda baya cikin waɗannan guda tara babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisi. Wasu molanka ne, yawanci kuma irin su ne Rizwan, an haƙaito su ne daga Isra'iliya. Don haka idan muka fassara ayar da haka sai ya zamanto wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Su mala'ikun guda biyu duk lokacin da suka zo za su sanar da mutum sihiri, za su koya mai sihiri, sai su ce mu fa ba tunani Allah ya aiko da ka fa koyi sihirin nan. Shine ma'anar fala takfur, ma'ana fala ta'allam hada sihir fa takfur. Kar ka koyi wannan sihiri, in ka koya ba ruwanmu za ka zama kafiri. Mu kawai an turo mu ne don mu zama fitina. Wanda Allah ya jarraba zai zamanto cewa ya koyi wannan sihirin. Allah yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna fihi bainal mar'i wa zawji. Sai su koya daga wajen waɗannan mala'iku guda biyu abinda in aka ƙulla zai jawo ya zamanto cewa ya raba tsakanin miji da matarsa. Idan muka ce ma'anan gurin naƙiya ce, sai ya zama fassarar shi ne sun bi abin da ake karantawa shaidanu, sun bi abin da ake karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman, ma'ana abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman. Amma shi ba Annabi Sulaiman bai kafirce ba, shaidanu ne suka kafirce. Suna sanar da mutane sihiri, suna sanar da mutane sihiri, kuma ba a saukarwa wasu mala'iku wani abu ba na game da sihiri. Amma dai su shaidanun su ne suke sanar da mutane sihiri a Babila, suke sanar da mutane wannan sihirin. Ina fatan mun gane. Ala kulli halin, tafsirin wannan aya za a samu cikamakinsa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe, saboda yanzu lokaci ya ƙurace, lokaci ya halatta. Insha Allah ta'ala gobe za mu sake karanta wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman, inda kuma za mu tattauna game da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da sihiri. Shin sihiri gaskiya ne? Shin tsafi gaskiya ne? Ma'ana da gaske ne za a iya yi wa mutum tsafi ya zamanto ya tabbata? Shin kuma ya halatta mutum ya je ya koyi sihiri ba don wani abu ba, illa don ya gane illarsa, ko kuma haramun ne shi kanshi koyan sihirin? A gobe kuma za mu ji da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, shin idan mutum ya tabbata yana sihiri, yana tsafi, menene hukuncin da ya kamata a yi masa a cikin addinin Musulunci? Duka wannan za mu saurare shi a darasi na 18 idan Allah ya kai mu gobe ranar Laraba 21 ga watan Azumi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Thank you.
to hakikanin rinjayar ai shine nake miki dama cewa yayi sama ai kowa ya fahimta haka amma hakikanin rinjayar hakikanin me rinjaya Allahu alam ko Allah ya bawa liki ko shi sani amma dai ni ban san hakikanin sa ba amma dai ya zamanto ya riga to shi ma wannan kaga za a iya fahimta shi a fili zai iya yi wa ko ana nufin in wani ya riga in dani ko wani abu makamancin haka dan haka dai wannan yana daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ya zamanto yana nuna kujera sani girman gaske Dikiya al-kalbi wani mutum ne kikkiawa
ya kusanci wanda Allah ya kama yake shi wani shiwa da kwalbi ne kirkiyar shi kuma wanda yake kama kan azumi a azumin da aka hana da rana a kabar domin kirka ba za a yi ranar sha-sha-sha-biyar da wata shi ma ta ce shiga uku ta ci ba da shiga shi ma ta ce shiga
so akwai hadisi da ya zo daga annabi la tasumu yawm as-sabti illa fi maftura alayhi kada ku yi azumin ranar asabar in dai ba an farma ta wannan hadisin ko wasu malaman sun inganta shi inda suka ce in ba ka yi ranar juma'a ba ba za ka yi ba ko kuma azumi wanda yake da sabari amma akwai irin su imam malik da wasu malaman asali hadisin ma mai rauni ne bai inganta ba kwata-kwata hadisin bai inganta ba saboda haka ba za a ga hujjar shi ba alakulli hal inda ya hado da azumi mai sama da ya halatta shi Allahu a'lam wannan
ne ba da kuma da ayyukan ruwa ne da
ya halatta tazara halkuwa a takaice sai dai ya kamata in za a yi abin da ba zai cutar ba saboda akwai hadisin Jabir da yake cewa kunna na'zulu wal qur'anu yanzu mun kasance muna yin azalo a lokacin qur'ani yana sauka abin da yake nufi da azalo shine idan mutum yana saduwa da mace in ya ji mani zai fito ya zara a zakarin shi ya zubar a wuce saboda kar ta dauki to kaga wannan shi ma bayyana iyali ne wanda ana yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk da haka Annabi bai hana ba amma dai galibi wasu abubuwan da ake amfani da su wajen tazar haihuwa suna da matsala amma yanzu misali irin su allurai da sauransu da ake da yawa suna rikita al'ada mata da yawa suna yawan yi mana waya suna tambaya akan al'adar su tarihi saboda irin waɗannan magungunan har ma muna da wata fatawa rubutacciya wacce za ka iya zuwa ka duba su duka akwai ta intanet ta farko hukuncin ƙayyade iyali za ka ganta insha Allah an kai kacin da wannan suna ta biyu kuma ta fitinta shine al'ada ta tarihi ce saboda amfani da maganin tsarin iyali so yana da kyau idan mace za ta yi amfani da maganin da zai tsara mata iyali ta yi kokari ta bincika ta tabbatar maganin bai da sake da ba shi da wata matsala da yake haifarwa amma da yawa suna rikita jini kusan duk kwana biyu uku sai wata ta min waya a kan matsalar jinin hailarta da yawa za ka ji ya rikici ina yin jinin haila kwana biyar yanzu kwana goma ne da yawa zan tambaye ta ce ya kin yi amfani da maganin samun kira ne yake ce shi yana da kyau a kula gaskiya ana ne? Ina iya bawa yana iya bawa ɗan shi na sanata to abubuwa biyu ne na farko ɗan shi'a ɗin biyu, akwai ɗan shi'a waɗanda suke yin shi'anci da ilimi, sun san Al-Qur'ani ya tabbatar da nana ita Allah ya barantar da ita, amma kuma sai su kafirta ne, ko kuma suke mazinaciya ce. Sun san Al-Qur'ani cikakke ne, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, amma sai suke akwai abubuwan da Sayyidina Abubakar suka koyi.
To duk san shi'an da suke irin wannan cikakke ilimi su kawo wannan hali, amma ɗan shi'an da yake yi shi'a amma ba da ilimi yake yi ba, to shi wannan ɗan shi'an za a iya masa kuma za a iya kira shi mutum.